الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وأما محبة الرب سبحانه لعبده فقال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى: يحبهم ويحبونه، وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة، وكذلك حبه لأهلها، وهم المؤمنون أولياء الله المتقون. وهذه المحبة حق كما نفك بها الكتاب والسنة، والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين المتبعون وأئمة التصوف، أن الله سبحانه محبوب لذاته محبة حقيقية، بل هي أكمل محبة، فإنها كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة ملتاكة أدواء وأن مسلا شين موجب أن نقوف القورة أبيرن كتنا وأن نجمال شين رانا الثلاثة أشرم نواتم المحرم بجرار منذ صلى الله عليه وآله وسلم دك مكة زوا مدينة دبوتايا دكاليه بكدة ثلاثين دكايا wanda kuma shi ya zo daidai da 5 ga watan 1 miladiya ta 2010. A wannan majalisi namu na mako-mako, inda muke karatu a cikin littafi mai suna As-Suhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya, wallafa hamshakin malamin nan Sheikh al-Islam Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi. Wanda aka haife shi hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 661, ya bar duniya hijira tana da 728. Wannan kuma shine darasin mu na 54 a wannan littafi, a jerin gwanan majalisan mu a wannan masallaci mai albarka. Wannan shine na 98. Idan ba a manta ba, gabar da Ibn Taymiyyah yake magana akan ta ita ce al-mahabba. Ibn Taymiyyah yayi magana akan san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da san bayin Allah na kwarai, kamar sahabbai da dangin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda wannan dai yana cikin a'malul qulub, ayyukan da zuciya take yi, manyan ayyuka da Allah madaukakin sarki ya farlanta wa zuciya, ta so Allah, ta so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ta so sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ta so danginsa, ta so bayin Allah na kwarai. Wannan duk yana daga cikin bangaren al-mahabba, wanda mutum ba zai zama musulmi ba sai ya so Allah da manzansa. Wanda baya san Allah da manzansa ba musulmi bane, wanda baya san kakkaf sahabbai gaba ɗayan su wanda ma ba musulmi bane, ya tattara sahabbai gaba ɗaya ya ce duk baya san su wannan ba musulmi bane, wanda yake bacin wani daga cikin sahabbai wannan fasiki ne, ko da kuwa ya so wasu in har ya raba abinda Allah madaukakin sarki bai raba ba, ko ya kushe abinda Allah ya yaba, to babu shakka wannan shine kushashe, shine abin Allah wadai. Mun yi magana akan wannan gabar wancan satin da ya wuce. Ibn Taymiyyah ya ce wa amma mahabbatur rabbi subhanahu li 'abdihi faqad qala ta'ala wattakhadha Allahu Ibrahima khalila wa qala ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Mun ji cewa bayan Allah suna san Allah, bayan Allah na kwarai suna san Allah, wanda wannan wani aiki ne da ya zama wajibi akan duk wani musulmi, ya so Allah, ya so abinda Allah yake so, ya ki abinda Allah baya so. Ta bangare guda kuma Ubangiji shi ma zai so shi sakamakon yana san sa. Ubangiji zai so shi sakamakon yana san Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Haka nan Ubangiji zai so shi sakamakon yana san bayin Allah waɗanda suke san Allah da manzansa. Wannan shi ne sakamakon da bawa zai samu. Idan ka so Allah da manzansa, to kai ma Ubangiji maɗaukakin sarki zai so ka. Wannan aqida ce ta Ahlus Sunna. Suna tabbatarwa da Allah sifatul mahabba, wato sifar so. Ubangiji yana san bayinsa na kwarai kamar yadda bayinsa na kwarai suke san shi. Ubangiji yana san ayyuka na kwarai, shi yasa ya ainihin shar'anta wa bayinsa waɗannan ayyuka na kwarai din. Ayoyi da dama a cikin Alkur'ani mai tsarki da hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam masu tarin yawa sun tabbatar da wannan sifa ga Allah. Shi yasa Ahlus Sunna ba su yi wata ba wajen su dangana wa Allah wannan sifa, tunda shi ya dangana wa kansa. Su ce Allahu yuhibbu, yuhabbu wa yuhibbu. Allah ana san shi, shi ma yana so. Ana san shi, bayansa na kwarai suna san shi. Wa yuhibbu, shi ma yana san bayansa na kwarai. Wannan sifa ce da Alkur'ani ya fito ya faɗa ƙarara, kamar yadda Ibn Taymiyya ya shiro mana wasu daga cikin ayoyi. Ba duka ba, wasu daga cikin ayoyi na Alkur'ani waɗanda suke tabbatarwa da Allah wannan sifa din. Kuma an san cewa aqidar Ahlus Sunna ba ta ja da Allah cikin abin da ya jingina wa kanta. Ba ta tawili da bankara ayoyin Allah su ce sai sun yi daidai da tunaninsu. Allah maɗaukakin sarki shi ya bar wa kansa sanin haƙiƙanin zatinsa. Mu mukan san Allah ne ta hanyar shi Ubangiji ya sanar da mu kansa, ta hanyar abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gaya mana. Ba yadda za a yi ka san Allah ta wata hanya ba wannan ba. To Ubangiji ya tabbatar wa da kansa sifofi, ya kore wa kansa wasu sifofi. Ka tabbatar masa da abinda ya tabbatar wa da kansa, ka kore masa abinda ya kore wa kansa. Wannan shine hakikarin tauhidi. In ana magana akan tauhidul asma'i was sifati, ana nufin tabbatar wa da Allah abinda ya tabbatar wa da kansa na sifofi, da kore masa abinda ya kore wa kansa. Kada ka kuskura ka jingina wa Allah abinda bai jingina wa kansa ba. Kada ka kirawo shi da wata sifar da ba sifarsa ba. Ka ba shi sifar da bai shigantu da ita ba, ko sifar da yake akwai tawaya, akwai nakasa a cikinta. Ubangiji maɗaukakin sarki ya tsarkaka daga dukkan wata nakasa, daga dukkan wata tawaya. Ubangiji yana da kamala ta kowane bangare, kamala ta zati da kamala ta sifa da kamala ta aiki. Sifofin Allah dukkansu kammalallu ne. Hakanan sunayen Allah dukkansu kammalallu ne. Hakanan ayyukan Allah babu nakasa a cikin aikinsa, babu makusa a cikin aikin Allah. Ayyukan Allah cike suke da hikima da gwaninta. To duk wannan yana daga cikin aqidar Ahlus Sunna, domin ita ce aqidar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsora al'umma a kanta. Shi yasa nan Ibn Taymiyya ya karkato da akala zuwa ga wannan gaba din, mahabbatul rabbi li ibadihi, yadda Ubangiji shi ma yake san bayinsa. Dalilin da yasa Ibn Taymiyya ya kawo wannan, saboda an samu waɗanda a tarihi suke riƙa korewa Allah maɗaukakin sarki al-mahabba min tarafaini, suka ce Allah ba a san shi baya so. Wani zai yi mamaki, ya za a ce ba a san Allah, bayan da shi yana san Allah. To amma kada ka yi mamaki, a wannan duniyar ta Ubangiji ta'ala akwai abubuwan mamaki da yawa, har ka mutu ba za ka daina jin su ba. Ilimi ne ka san me ake faɗa, dan wata rana kada wani ka ji ya ƙaro ta ka yi mamaki, daman akwai can wanda suka yi ta ƙarowar. Suka ce ba a san Allah, Allah kuma baya so. Ibn Taymiyya zai gaya mana dalilin su da yasa suka ce la Allahu la yuhabbu wa la yuhibbu. Wasu suka ce la yuhibbu, shi ma baya so. Wannan aqida ce ta Ash'ariyya. Wani zai mamaki, Ash'ariyya Ash'ariyya wannan dai da ake karantawa a makarantu, ake mutum yake tinkawo ya ce shi Ash'ari ne, Ash'ari aqidatan. Wani ma zai littafi ya ce al-Ash'ari aqidatan. To a aqidar Ash'ariyya ba a jingina wa Allah al-mahabba, ba a cewa Allah yana so. domin sun ce ai shi so asalinsa yana samun wato yana samun asali ne daga bukatuwa duk abin da kaje kana san shi kana da bukatar shi ne ubangiji kuma ba ya da bukatar komai dan haka ba zai so komai ba bukatar ta inda suka bullo suka komai abinda Allah ya tabbatar wa kansa suka ce akwai mula'ama tsakanin abinda kake so da kai da abinda kake so wato sai an samu daidaito da dacewa sannan ka ji soyayyar ta samu to shi kuma ubangiji laisa ka mislihi shay'un to tunda babu abin da zai yi daidai da shi har su dace da juna ballantana aji yana so ko ana sai shi don haka ba a jingina wa Allah sifar yana so ibnu taymiya yace to Allah yana san bawansa saboda ya ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila al-khulla ita ce a'la anwa'il mahabba a larabce soyayya mataki-mataki ne al-mahabba ƙarƙashinta akwai anwa da yawa to al-khulla a ce wani khalilun wani to wannan shi ne a'la maqamatil mahabba an kai matuƙa kenan a soyayya da hausa mukan ce badaɗayi to wannan badaɗayi ɗin shi ne masoyi na ƙoli wanda kuma babu soyayyar da ta ɗara wannan Allah ya yi wa annabi Ibrahim alayhi salam wannan baiwar ya yi masa wannan falalar kamar yadda ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan falalar yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya labarta mana haka law kuntum muttakhidan ahadan khalila la takhassu ababakan khalila walakin sahibakum khalilur rahman manzo yake da a ce akwai wani da zan mayar da shi badadai wato in bashi wannan matsayi na soyayyar khulla din to da Abubakar zan ba ma wannan matsayin sai dai ni khalili na shine ar-rahman saboda ka annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne khalila ar-rahman annabi khalil ar-rahman Ibrahim khalil ar-rahman duk cikin annabawa babu wanda ya kai wannan mataki sai su biyu rak Ibrahim alaihi salam abul anbiya sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama Muhammad sallallahu alaihi wasallama khatamul anbiya wadannan su ne suka samu matsayin khulla to kaga khulla a'la al-mahabba kololuwar soyayya kenan ubangiji ya tabbatar wa da kansa cewa yana san annabi Ibrahim so na koli kaga wanda zai kore Allah baya so makiyin annabi Ibrahim ne wanda bai yace Allah baya san wani kaga ya zama abu Ibrahim don yana so ya kore masa falalar da Allah ya tabbatar masa to ko ya sani ko bai sani ba ko ya yadda ko bai yadda ba wannan shine lazimin kaulinsa sai dai idan ya fahimta da tuba ya dawo ya tabbatar wa da Allah sifar da ya tabbatar wa da kansa ya tabbatar wa da annabi Ibrahim alaihi salam falalar da Allah ya masa ya tabbatar wa da manzo sallallahu alaihi wasallam falalar da ya masa in kuma ya kiya to kaganin da Allah yake jaba da wani ba wanda bai kore kullu ba lalle da ya kore mahabba ba amma wanda ya kore mahabba ita kanta to kullu ta shiga ciki dan ita ce kololuwar mahabba din wa qala ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah ya ce suna san shi ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu idan kun yi ridda kun bar addininku Allah zai kawo wasu mutanen waɗanda yuhibbuhum Allah yana san su wa yuhibbunahu su ma suna san shi kaga ana ubangiji kalara ya sifanta kanshi da wannan sifa ta mahabba fi'li mudari yana kunshe da masdarinsa yana kunshe kuma da zaman dinsa masdarinsa ita ce sifa din al-mahabba zaman din kuma shine az-zaman al-hadir yana san su har yanzu ba wai ya so su ba ya gama ba zai so su nan gaba ba a'a yana san su an gane ko kaga ana akwai tabbatarwa da Allah sifatul mahabba sannan kuma an tabbatar da cewa su ma suna san Allah wa yuhibbunahu kaga an tabbatar da mahabbatul abdi li rabbihi to waɗanda ba su yadda da su tabbatarwa da Allah sifatul mahabba ba ya za su yi da wannan aya ga ta dai karara abinda ta ce yuhibbuhum wa yuhibbunahu gwari-gwari yana san su suna san shi ka san duk wani yare da ba larabci ba gwaranci duk yaren da ba larabci ba gwaranci ne duk wanda ba larabci ba gwari yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna san shi yana san su waɗanda ba su yadda da tabbatarwa da Allah sifar so ba sun suka zo wannan aya sai yuhibbuhum yusibuhum ko yuridu isabatahum yana san ya sakan ka musu yana san ya sakan ka musu ko yana nufin afwan yana nufin ya sakan ka musu sai su fassara al-mahabba da al-irada wanda ko wacce sifa ce mai zaman kanta Allah na yasa yuridu isabatahum amma sai ce yuhibbu ya kawo kalmar mahabba wanda kalma ce ta larabci sananniya ga dukkan wani balarabe ko yau ya shigo gari ko yau ya ji ana karanta qur'ani bai taba ji ba ya ji kalmar yuhibbu ya san me take nufi yuridu kuma ya san me take nufi kaga sai suka faɗi lazimul mahabba shine a sakan ka musu amma ba wannan shine kadai mahabba ba ta yiwu kana san mutum baka taba yi masa komai ba kuma ba sharadi bane dan akwai so kuma a ce akwai wani abin da zai biyo bayan so la shakka so yana haifar da wasu abubuwa na insani na karramawa na kyauta duk so na haifar da wannan amma akan yi a samu san ba a samu wannan ba wani zaka ji kana san shi amma Allah bai hada ko har da zaka iya masa wani alkhairi ba har zaka iya bashi wani abu amma wannan baya kore baka san shi ba wanda yace ce baka san shi saboda haka kaga ashe soyayya daban sakankawa kuma daban inda zaka duba tafsirul jalalain da ake karanta duk dun ramadan duk inda kalmar yuhibbu ta zo ana fassara ta da wannan ne ko yusibu ko yuridu isabatahu wannan ne tafsirin ahlus sunnah bai sani ba cewa tawili ake shi ma sai ya bi haka ya rubuta saboda wani abu ne wanda yake a lungu in ba amma karatun sa ba malamai ka gane ba sai kaga ai dai yana daga cikin tafsirin da ƙarin bayani to duk inda kaga an sa yuhibbu an sa yusibu to tawili aka yi kokarin kawar da sifatul mahabba ne anillah bil munasaba su yi rubuta wannan littafin yana dan shekara 20 sai da matashin sa yayi littafin jala ko ba shi kadai yayi ba shi ne jalaluddin al-mahalli kuma ya fara da kafi ne zuwa nasi daga kasa yuki kuma da yara su yuki kuma ya dauko daga matsara ya hadi shi amma lokacin yana dan shekara 20 wato kaga bai ma gama haduwa a ilimin ba saboda haka yuhibbuhum sai su yusibuhum wannan wanda shine tawilin da suke wa mahabba to wa yuhibbunahu fa wadanda su kuma ba sa tabbatar da sifatu abinda mahabbatul ibadi al-ash'ariyawa suna tabbatar da mahabbatul ibadi lillah amma ba sa tabbatar da mahabbatul lahi li ibadihi a bambance wannan akwai al-jahmiya wanda ibnu taymiya zai yi bayanin su gaba ɗaya suke korewa Allahu la yuhibbu wa la yuhibbu to in suka zo wa yuhibbunahu kaga ba zatin sa suke so ba da'ata suke so kaga wannan tawili ne ubangiji madaukakin sarki yana iya fadar hakan amma ya kawo wannan jumla din ko ubangiji madaukakin sarki ba zai rika yin magana da ta batar da mu ba ya san magana za mu fahimce ta wanda ma'ana ko ma'anar nan bata ce kuma ubangiji yayi haka inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam Al-Qur'ani littafin shari'a ne shari'ar ma zuwa ga hanyar da tafi dai zama daidai to ba zai yi ba a ce ga lafazin da yafi zama daidai yafi dacewa kuma ubangiji ya bashi yayi wani lafazin da zai zama maka dundu ka rike iska tare da cewa ba shi ake nufi ba wa qala ta'ala wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ku kyautata lalle Allah yana son masu kyautatawa yace wa ahsinu ku kyautata me za ku kyautata ubangiji ya shafe maf'ul din dan abar abun a haka abude duk wani nau'i na insani kawai kai ka kyautata wa iyayenka ka kyautata wa danginka ka kyautata wa mabukaci ka kyautata wajen sirikinka wajen kasuwancinka wajen shugabancinka abar abun a haka dan anwa na ihsan da yawa ya shigo karkashi wa ahsinu ku kyautata duk abin da ku san kyautatawa ne ku yi inna idan ta zo ba'da al-amri ko ba'da an-nahi tufidu at-ta'lif inna allaha saboda Allah yuhibbul muhsinina yana san masu kyautatawa kaga anan ubangiji ya rataya mahabbar ta ga wasu bayin sa na kwarai sune masu kyautatawa yace waɗanda suke kyautatawa yana san su kyautatawa mataki ne kamar yadda muka sani wani ya zo wani kyautatawa wani yana kyautatawa iyalansa amma ba kyautatawa makotansa wani yana kyautatawa iyalansa da makotansa amma kuma ba lallai ya kyautata ma wanda nesa ba wani yana kyautatawa a komai amma a cikin harkar kasuwancinsa ba ihsani wato za ka samu wani ya hada dukkan anwa'in kyautatawa, sannan a wajen kyautatawa ba wani ya bi wani, wani in ya tashi kyautatawa zai ego da babban mataki, wani kuma zai dan irin da halau garaman nau. Kaga kyautatawar hawa-hawa ce. To kuma sakamakon kyautatawar shine mahabbatullah, mahabbatul muhsinin, ko wanda duk ya kyautata Ubangiji zai so shi. Anan kenan tunda masu kyautatawar hawa-hawa ne, kaga mahabbar ma za ta zama hawa-hawa. Fa tatafadalu mahabbatillahi li'ibadihi hasaba tafaduli a'malihi. Gwargwadon yadda ayyukansu suke wani aikinsa ya fi na wani, to haka nan sakamakon ma na wani zai fi na wani. An gane ko? Don haka Allah yana so, sannan mahabbar tashi ta tafadal bihasabi tafadul muta'allaqatiha. Gwargwadon yadda abinda za a kyautatawa, abinda za a so din ya zama wani ya fi wani, gwargwadon yadda so na Ubangiji zai kasance. Wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Ku yi adalci. Lalle Allah yana san masu adalci. Al-qistu shine al-adl. Al-muqsit shine al-adil. Amma kalmar al-muqsit al-qist ko al-iqsab, wannan kalmar adalci a nan, wato da wannan lafazi ta fi kamala sama da kalmar al-adl. Shi yasa baya daga cikin sunan Allah al-adil, amma yana daga cikin sunan Allah al-muqsit. An gane ko? Saboda kalmar al-muqsit al-adl ne wa ziyada, adalci har da ɗuriya, har da ƙari akan abin da ka san ana cewa adalci, da ƙari na kyautatawa na tagomashi a kai, shi sa yake zama abin nan. Aqsaba ya yi adalci, adalin a ce muqsit, qasaba kuma ya yi zalunci. Kaga kawai alhamza ce aka cire sai ma'anar ta tashi ta canza. Qasaba ya yi zalunci, aqsaba ya yi adalci. Al-muqsit adali, al-qasitu al-zalim, wa amma al-qasituna fakanu li jahannama hasaba. Kaga anan ma Allah ya tabbatar wa da kansa sifatul muhabba, yace yana son masu adalci. Fa atimmu ilayhim ahdahu ila muddatihim inna Allaha yuhibbul muttaqina. Lalle Allah yana san masu tsoransa, masu takawa. Fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allaha yuhibbul muttaqina. Inna Allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Lalle Allah yana san waɗanda suke kitali, suke yaki a cikin tafarkin sa, wato wajen daukaka addinin sa sahu sahu, ka annahum bunyanun marsus, kai ka ce wani gini ne wanda yake tambare da juna. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Wanda duk ya cika alkawarin sa sannan yayi takawa, to lalle Allah yana san masu takawa. Kaga duk waɗannan ayoyin suna tabbatar da sifa guda ɗaya, ita ce sifatul mahabba. Saboda haka Ubangiji yana son bayinsa na kwarai. Wa amma al-a'malu allati yuhibbuha Allah, ayyukan da Allah madaukakin sarki yake so, yana son bayinsa na kwarai, kuma yana son wasu ayyuka na kwarai. Min al-wajibati, na wajibai, wal mustahabba, da ayyukan da suke mustahabbi ne. Al-zahiratu wal batina, na fili da na koyi. Fa kathiratun ma'rufa, abu ne mai yawa kowa ya sani, dukkan wani aiki na kwarai sawa'un na koyi ne, wanda ya ta'allaka da zuciya, kamar tauhidi, kamar rija'i, wato tawakkali ga Allah, duk waɗanda Allah yana son su. Inna Allaha yuhibbul mutawakkili, Allah yana son masu tawakkali. Tawakkali aiki ne na batini, haka na ayyuka na zahiri, kamar sallah, kamar azumi, kamar zakka, duk ayyuka ne na zahiri. Allah yana son waɗannan ayyukan, shi yasa ya umarce mu da su. Ihsani, Ubangiji yana son ihsani. Kyauta, Ubangiji yana son duk wani aiki mai kyau na zahiri da na batini, Ubangiji yana son su. Wakadhalika hubbuhu li'aliha, haka nan Ubangiji yana son masu wannan ayyuka. Wa humul mu'minuna awliya'ullahi almuttaquna, waɗannan su ne mu'minai waliyan Allah masu tsoronsa. Don haka dukkan wani mu'mini mai tsoron Allah, mai kiyaye dokokinsa, Allah maɗaukakin sarki yana son shi. Wa hadhihi almahabbatu haqqun, Ibn Taymiyyah ce to wannan so ɗin na Ubangiji ga bayinsa da ayyuka na ƙwarai gaskiya ne, ba kamar yadda wasu ke korewa Allah ba. Ibn Taymiyyah ce a wannan gaskiya ne, kama na faɗa bihar kitabu wa sunna, kamar yadda alƙur'ani ya furta haka, sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama ita ma ta furta wannan. Walladhi alaihi salaful umma, abinda magabata suke kanta, wa immatuha, da limaman magabata ɗin, wa ahlus sunna, da ahlus sunna gaba ɗaya, والحديثي مبيا ده مبيا حديث من رسول صلى الله عليه وسلم وجميع مشايخ الدين المتبعون ده دكان شيخنا الدين وقد اكي مسو بيايا واتو شواغبني وإمة التصوف حما لإمام الصوفانشي أبن سكي كي أن الله سبحانه محبوب لذاته هكذا لذاته كاتلنا أولك بلنا كدبا أن الله محبوب لذاته محبة حقيقية وبنجدي أنا سنسى سبودة واتو أنا سنسى سبودة ذات سنسى سونا حقيقة بل هي أكمل محبة كسو الله سبودة ذات سنسى na'am abubuwan da ubangiji zai yi maka na kyautatawa na ihsani na ni'imtawa babu shakka za su ƙara maka wannan so da kake yi wa Allah amma kada su zama su kadai ne dalilin da zai saka so shi ta yadda idan wani abu ya na kasa daga cikin abin da yake baka sai so sannan ka shi ba ya kasa in ya ragu san kai ya ragu in ya karu san kai ya karu kaga wannan akwai illa a ciki a ce kana san Allah saboda kana samun kudi randa samun naka ya danyi kasa kaga kenan san naka zai yi kasa kaga bai dace ba ko dan ya baka lafiya kafi kowa lafiya kakan yi shekara da shekaru baga asibiti ba sai wannan ta sa kai ta gode wa Allah kullum alhamdulillah randa kuma ubangiji ya waiwayo ka yana dan taba ka sai kuma ka fara jin cewa ya haka kuma san da kike masa kuma ya rika rabuwa to wannan ba shine kamala wajen san Allah ba kaso Allah dai shine Allah kowanne irin hali kake ciki kawai san ya zama yana nan ba laifi yayi ta hauhawa amma kada ya rika yin kasa ba laifi san yayi ta hauhawa saboda wasu dalilai amma kada ya rika yin kasa saboda kawai ka samu wata matsala wa idza udiya billahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah kada ka zama haka wani abu ya same ka kuma ka tafi cinar mutane kamar azabar Allah baka wannan shine abinda duk malamai na kwarai sun na farko har na ƙarshe na kowanne nau'i fanni daga cikin fannonin ilimi suka yi ittifaki akan sa cewa ana san Allah ne li zatihi saboda zatinsa shi yasa hadisin da yazo baya muka ce bai inganta ba sanadan wa matnan ahibbullah lima yabzukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni bi hubbillah wa ahibbu ahla baiti bi hubbi wannan bai inganta ba kuma Ibn Taymiyyah shi da kansa a cikin Minhaj as-Sunnah kamar yadda muka faɗa ya ce wannan bai inganta ba isnaduhu da'if fa inna Allah yajibu an yuhabba li dhatihi wa in kanat mahabbatuhu wajibatan li ihsani Ibn Taymiyyah ya kore wannan yace bai inganta ba kuma Allah wajibi ne a so shi dan zatinsa duk da cewa wajibi ne kuma ka so shi dan ihsaninsa Ibn Taymiyyah ce bal hiya aqbalu mahabba wannan soyayyar da zaka yi wa Allah dan zakin sa ita take kowace soyayya kamala fa inna kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wal ladina amanu ashaddu hubban lillah wadanda suka yi imani sun fi tsananin san Allah sama da yadda suke san komai wa kadhalika huwa subhanahu wa ta'ala ya yake a wajenka karanto
wa kadhalika huwa subhanahu yuhibbu ibadahu almu'minin mahabbatan haqiqiyya
to kagani da ba haka ba na wakadhalika hakanan shi ma ubangiji yana san bayan sa yuhibbu ibadahu almu'minin yana san bayan sa mu'mine mahabbatan haqiqiyya so na haqiqa babu tawili babu kwana-kwana babu bankar nasi yana san bayan sa so na haqiqa kamar yadda su ma suke san shi so na haqiqa an gane ku sai ya ce mai
wa ankarat al-jahmiyyah haqiqatan mahabbati min at-tawqif دام منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب وأنه لا مناسبة بين الكريم والمقدس توجب المحبة وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية وضحى به خالد بن عبد الله الثغري أمير العراق والمشرق بواسط خطب الناس يوم الأضحى فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم قليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه وكان قد أخذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه وإليه أضيف قول الجهمية فقتله سلم بن أحوز أبي خراسان بها. ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع أمر بن أبي. وظهر قولهم أثناء خلافة الخليفة المتنجم بن معمول حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك.
ما لن يتي وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين. أما مبيا جهم ابن صفوان سني إنكارا سمو سنتا حقيقر سو دقى بانغالورين فيو بانغالورين قدى بيسوني بانغالان بايغا أبنجيجنس بانغالين قدى بايسونا كم أبنجيجنس جامعية سكتي بزاسي مبا باوا بكا إساكا سو الله با سننت بانغالي تايكوما محبة العباد محبة الله لعباده سن الله قبائن سكتي أبنجيجي ما بايا سبباينسا ابن تيمية سي حكا جهمية و حكا سكا بدا زعما منهم domin suna riya cewa annal mahabbata la takunu illa li munasaba baiwa a samu mahabba a samu soyayya sai dan wata munasaba wata dacewa tsakanin mai so da wanda ake so akwai wani abu da suka dace akan ta to wannan zaka sa wannan ya so wannan wannan ma su wannan suka ce to shi ubangiji babu wanda za a ce yayi daidai da shi ko wani yayi daidai da Allah don haka kenan babu soyayya tsakanin Allah da mahluk tsakanin al-khaliq wal makhluk sai suka ce illa li munasabatin bainal muhibb wal mahbub sai da wata munasaba dake tsakanin al muhibb wanda yake so da wanda yake so wa annahu la munasabata bainal qadim wal muhdath suka ce babu munasaba tsakanin wanda yake qadimi ba shi da farko ba shi da karshe wal muhdath wanda yake falalle ne kuma mai karshe tujibul mahabba babu wata munasaba da za ta wajabta soyayya tsakanin su don haka da suka yi amfani da wannan logic na hankali sai suka rushe sifar mahabba suka kore ta daga Allah to kaga yadda hankalin dan adam yake burma shi wani lokaci da zarar mutum ya aje nasi gefe guda yace zai yi lissafi ne da hankalinsa to zai dirkaniya zai su kwana yayi wani guri wanda cikin sa anan zai halaka shi yasa ko me kake yi to kaka aje nasi guri guda ko me kake yi kaka aje nasi guri guda ba laifi nassin nan kai kokarin fahimta sa da hankalinka ubangiji ya baka guzuran hankali domin kai amfani da shi wajen gano abin da Allah yake gaya maka amma kada kai amfani da kwakwalwarka da kunyarka da makamin hankalinka dan ka rushe nasi nasi shine a gaba ba hankali ba hankali yana a nasi ke yi wa hankali jagora amma da hankali ba yi wa nasi jagora to amma su waɗannan tunda sun mayar da cewa hankali shine jagora nasin shi ma yana raka shi ne sai ya zamana duk abin da ya ci karo da hankalin ɗaya daga cikin su sai ya sa kafa ya shure shi ya saki yake bai yadda ba haka ba a kiyasta nasi da hankali babu shakka dukkan wani kyakkyawan hankali lafiyayye to baya saba wa nafsi zai fahimci nafsi ya kuma fahimci hikima da take karkashin nafsi wato nafsi ba zai saba wa lafiyayyen hankali ba amma zai iya sa hankali kuma cikin dimuwa ya kasa ganowa amma wani kuma ya masa bayani ya yi masa bayani sai kuma ya gane shi yasa ba daidai bane kace shari'a sabanin hankali a shari'a ba ta saba hankali sai dai wani lokaci ta dimauta hankali ya timauce ya kasa gane ina aka nufa amma da ya masa bayani sai da hanya amma ta saba masa an gane ko shi yasa Allah yake kira zuwa ga hankalta la'allakum ta'qilun la'allakum tatafakkarun inda a ce hankalin daban shari'ar daban yaushe ubangiji zai rika cewa ku hankalta mana wa ma ya'qiluha illa al-alimun dan ne ubangiji zai raba fahimta shari'a da hankali in har ya zan hankalin ya saba wa shari'a dan ka kuskure ne shi yasa ibnu taymiya yayi wa keken littafin nan nasa dar'u ta'arudul aqli wan nasl yana nan an buga shi sifili 11 wato iji wato karan hankali da nafsi ya ije shi ya ture shi duk kuma radi yake yi wa Razi Fakhruddin Razi ko Ibn Khatib da magoya bayan su wadanda suke ganin cewa hankali shine jagora shine jagaba nafsi zai biyo bayan sa ne to yayin wannan tunanin kata-kata cewa nafsi shine a gaba hankali zai biyo bayan nafsi ne kuma in kaga an yi abu ka gane ba to ka tomi hankalinka ka tomi hankalinka ba wai nassin zaka tuhuma ba to amma su waɗannan tunda sun riga sun sanya hankali shi ne ke tsara musu shari'a sai ya zama kuma an yi ta samun abin nan ka duba duk abin da kawai hankalin dan adam ne ya kawo shi sai kaga ana ta samun rudani a kansa yau a faɗa gobe kuma ka zo ana gyara jibi kuma a zo a ce bai yi ba kana dai gas constitution yadda kullun constitution da ake
inda sai da
a ce kaza ba haka ya kamata ba a saki zama a saki tsara shi wani ma in yazo ya ci karo da nashi hankalin ko da nashi maslahar shi ma ya saki kwance shi to haka za a yi ta yi amma da Allah yana nan yadda yake ba zai canza ba mala yace wa kana awwalu man ittada hadha albid'a fi alislam huwa al-ja'l ibn dirham farkon wanda ya kawo wannan bid'a a musulunci wata bid'a yake nufi bid'atu at-ta'til bid'ar rusha tifofin Allah bid'ar cewa ba a dingila wa Allah sifatu subutiyya sai dai sifatu salbiyya duk sifofin da zaka tabbatar wa da Allah sai suka kore sai dai kawai kace ba kaza bane ba kaza bane ba kaza bane sune sifatu salbiyya Allah ba kaza ba ba kaza ba ba kaza ba zaka wani gari yake kamar yaban Allah yake yayi ta korewa ba kaza bane ba kaza bane wannan ba tun baya ba bane farkon wanda ya fara assasa irin wannan bid'a a musulunci a tarihin musulunci shine wani mutum da ake kira Al-Ja'd ibn Dirham Al-Ja'd ibn Dirham yazo a zamanin tabi'ai amma asalin sa mutumin Farisa ne mutumin Iran ne ba Farisi ne kuma ya shigo musulunci amma da aqidarsa ta farisanci aqidarsa ta maguzanci saboda haka wannan aqidar ta maguzanci sai ta yi masa tasiri kuma bai bar ta ba wanda ita ce sai ta masa wato driving har ya kai shi ga korewa ubangiji wa sifofin sa akwai sanda Wahab ibn Munabbi abinnan Wahab ibn Munabbi yake masa wa'azi ya ce da shi شاه قبل احب الي مما تدعوني اليه شاه لو ده يا رب فارسانشي انا نبي سركي واتو سركين سو ده ماغوزاوا يتي ني سركين مو ده ماغوزاوا انا يا فسويوا غري ده سبب ابي ده كيكي تشوا ان كربا كو ان يدد شي دان يكن جي يسابي شي تا كوكارين سي يا تانزا مسا فهمتر سا واتو شي جعد ابن درهم يكن جي يسابي شي يسابوا akan sai ya canza masa fahimtar sa ya daura shi akan fahimtar ta'til wato rusha sifofin Allah to shi kuma wa'iz ibn Munabbi sai ya dinga masa wa'azi karshe sai ya ce ka ga ni sarakunan mu na maguzawa na fusan su saboda abin da kake gaya min dinnan don haka wannan mutum shi ya shigo musulunci ya kuma assasa wannan bid'ar fi awail al-mi'ah ath-thaniya a farkon shekarar hijira ta 200 malamai sun yi tarjumar sa kamar Az-Zahabi a cikin Mizan al-I'tidal da Ibn Hajar a cikin Lisan al-Mizan gabanin su irin su ta Ibn Kathir irin su Ibn al-Athir duk sun yi tarjumar wannan mutum sun dan faɗi abin da suka sani na labarin sa shi wannan mutum shi ya fara iya cewa lam yattakhidh Allahu Ibrahima khalila Allah bai rike Ibrahim ba da dai ba shi ya fara cewa lam yukallimu Allahu Musa taklima Allah bai yi magana da Musa ba yana da zandaka iri ayyukan zandikanci akwai sanda ba ya taba daukan falba ya zuba kasa ya zuba ruwa a ciki ya ajiye bayan an datta dade a ajiye haka sai zazzage sai ga tsutsotsi sai ce to shi ma yayi halitta kamar yadda Allah yayi shi da ga wani malami yace to a gaya masa ya gaya mana namiji nawa ne a ciki mace nawa ce da take a cikin su ake bayani su nawa ne kuma namiji nawa aka samu ko mace nawa aka samu kuma duk wanda ya kama hanya yayi nan ya kira shi ya dawo to kaga shi dali ba zai iya ba ba ga wannan jindikanci ne ya danganta kansa wato dai ta kanshi da Allah ya ce shi ba yayi halitta kamar yadda Allah yayi to wannan jindikancin nasa da yayi yawa shi yasa Hisham ibn Abdul Malik dan a zamanin Hisham ibn Abdul Malik ne ɗaya daga cikin khalifofin daular Bani Umayya sai ya fatattake shi shi da ya fudo Kufa a nan Kufa ya haɗu da wani da ake cewa Jahab ibn Safwan sai masa barbarar tunaninsa shi ma sai ya tafi sai ya zama nashi sai ya zama mabiyin shi karshe ya je abin nan ya je abin nan Abdullahi ibn abin nan Khalid ibn Abdullahi al-Qasri shi ya kama shi ya yanka shi saboda zindikancin sa saboda kullum rushe addini yake kana cikin al'ummar musulmi kuma kana mata barna irin wannan gare ya zama dan fashi da ya zama yana lalata aqidar musulmi. To idan har za a kashe dan fashi, wannan shi ya fita cewa a kashe. Saboda haka Khalid ibn Abdullah al-Qasri ranar Idi babbar sallah bayan yayi huduba an yi sallah ya abinda yayi huduba ya gama cikin hudubar da yake cewa dhahu taqabbalallahu dhahayakum ku tafi ku ilayya ko Allah ya karbi layyarsa fa inni mudhahhin bil ja'd ibn dirham ni zan yi sawa layyar da wannan arna innahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila yana riya cewa Allah bai riki Ibrahim khalil ba wato bada dai walam yukallim Musa taklima ko bai magana da Musa ba saboda haka sai ya sauko ya yanka shi. To wannan shine abin da Abdullahi ibn Khalid Khalid ibn Abdullah al-Qasri yayi wanda a lokacin sarki ne abin nan a Wasit yayi layya da Al-Ja'd ibn Dirham wanda duk wani wanda yake son sunna a lokacin sai da ya ji dadi saboda an cire musu wata guba wata annoba da ta addabe su shekara da shekaru tun da ya zafi da ita. Shi yasa Ibn al-Qayyim a cikin nuniyarsa المشهوره يكي تا ولد ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان يكي اذ قال ابراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني شكر الذحيه كل صاحب سنه لله ذرك من اكل القربان يكي تبي يكي فضل تشوا دكان وني من سنه يا جدادن من شيتا تاريخ كوا زو تيا فضل wannan kissa don cewa an samu takaddama daga baya baya wajen ingancin kissa wasu sun ja da cewa bata inganta ba kamar mashhur Hassan Salman a cikin littafin Qasasul La Tathbut ko Qasasul La Tathbut ya rubuta cewa bata inganta ba wasu daliban suka goya masa baya amma wani malami ya yi masa raddi ko wasu malamai sun masa raddi kamar Dr. Muhammad Khalifa At-Tamimi ya masa raddi a cikin wani littafi da ya sa suna Maqalatu At-Ta'fil wal Ja'd ibn Dirham inda ya bada tarihin Ja'd ibn Dirham sannan kuma ya kawo wannan magana ta su waɗanda suke kore kissar abinda kissar za ta nuna maka hadarin bid'a to bid'a hadari ce to kaga a musulunci idan mutum musulmi ya shiga hannun arna suka ce sai ko dai ya kafirta ko suka shishi musulunci ya halatta masa ya faɗa abinda suke so ya faɗa dai ya kubutar da rai ba haka bane haka ne sai ko mutum ya zagi manzon Allah ko ya yanka shi musulunci ya halatta masa dan ya san abin da yake a zuciyarsa ba haka bane illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wannan mutum Ja'd ibn Abdullah Ja'd ibn Dirham zai iya cewa ya tuba zai iya kuskure da kyale shi zai iya kuskure yake dan a kyale shi amma yayin da ya mutu akan bid'a yayin da ya rasa ransa kalma ɗaya zai faɗa a kyale shi in ya so ma ya gudu Abdullahi wasai ya je wani guri ya ta bid'arsa amma ya yadda ya mutu akan bid'a wannan yana maka hadarin bid'a shi musulunci kaga ba ya jefa dan cikin wannan hadari an bude ba kuma amma bid'a kaga ta jefa shi cikin wannan hadari thumma nazala fa dhahahu ya sauko ya yanka shi wa kana qad akhadha hadha al-madhhab anhu al-Jabu ibn Safwan al-Jabu ibn Safwan ya dauki wannan mazhabar shi ma daga wajen Ja'd ibn Dirham wato shine malamin sa akan wannan mazhabar shi wannan Al-Jahm ibn Safwan shi yake jingina wa dungurungun mazhabar a ce Al-Jahmiyya madiya Jahm ibn Safwan amma shi ma malamin sa a cikin wannan aqida shine Al-Jahm ibn Dirham fa azharahu sai ya karba aqidar ya fito da ita karara wa nazara alaihi har ya rika tattaunawa yana jahiyya da mutane akan aqidar wa ilayhi udifa qawlul Jahmiyya zuwa gare shi aka jingina qawlin Jahmiyya yake cewa wannan magana ce ta madiya Jahm Al-Jahmiyya to shi Ja'd ibn Safwan As-Samarqandi Ar-Ratibi kasancewarsa shine wanda ya kara fito da mazhabar yayi mata kuskure ba yayi mata kare-kare saboda haka sai aka jingira mata shugabancinta bata samu mabiya ba ya shiga nan ne ya shiga nan a boye yana kokarin yada ta amma shi Ja'd lokacin da ya karba aqidar lokacin da suka hadu da shi Ja'd ibn Dirham a Kufa ya bashi aqidar sai zan yana fitowa fili karara yana ga mutane hudu ba da wannan aqidar kuma yana kokarin jawo mabiyansa sannan ya shigar da wasu abubuwa sababbi a cikin wannan aqidar, saboda haka sai ya zama shugabanta. To shi ma dai karshen sa kashe shi aka yi, kamar yadda aka kashe ubangidansa Al-Jahm ibn Safwan. Sai dai shi dalilin kashe shi shine ya hada kai da wani dan tawaye a lokacin, akwai wani dan tawaye da ake kira Al-Harith ibn Surayj. Al-Harith ibn Surayj ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi wa sarakunan Banu Umayya tawaye, suka shiga suna yakar su a garuruwa har suna cin wani garuruwa na daular Banu Umayya da yaki. To lokacin da shi Ja'far ibn Safwan ya haɗu da wannan, sai ya zama sakatarinsa, saboda shi Ja'far ibn Safwan an ce mutum ne mai baki mai fasaha, saka duk inda ya zo ya yi magana sai ya ji hankalin mutane, saka sai ya tafi da wasu masu raunin tunani, masu raunin imani. To duk ko wanda yake sha'anin harkar siyasa da abin da yana son mai baki, komai lalacewarsa. Ko da mutum yana da manufa mai kyau, inda zai shiga harkar siyasa da mulki karshe sai kaga ya jawo wasu baragurbi batattu sun zama tare da shi, saboda wai su amfane shi a wani a wata harkar. Kamar za ka ɗan siyasa ya tara ƴan daba a gidansa, ɗan ƴan mai kuke ce musu ɗan ƙauraye ko, to ka gani haka nan in ba siyasa yake ba abin da ya haɗa shi da ƙaura, amma duk da ya shiga siyasa ƙaura ya zama nashi. Saboda haka shi wannan mutum sai ya jawo Al-Jahm ibn Safwan duk da lalacewarsa da gurɓacewa aqidarsa, saboda yana da baki zai tsaya gaban jama'a ya yi magana nan da nan ya tafi da hankalinsu. Sai ya maida shi shine sakatarinsa ma, duk wasu harkokin rubuce-rubucensa shi yake masa. To lokacin da aka cimma wancan mutum Nasr ibn Sayyad ya cin masa ya kashe shi, sai ya zama da shi Ja'far yana nan. Shi ma daga baya ɗaya daga cikin sarakunan Khurasan wanda ake kiran shi Salm ibn Ahwad shi ma ya kashe Ja'far din. To shi ma aka tashi ta kare, kaga isnadi da yana fitowa na ita wannan bid'a din. Za a samu Al-Ja'far ibn Dirham ga kuma Ja'far ibn Safwan a gurin shi ya karba. To shi wannan Al-Ja'far ibn Dirham sun ce kamar yadda wasu littattafan tarihi suke faɗa, ya samo aqidarsa shi kuma daga wani da ake kira Aban, ake kiran shi Aban ibn Sam'an, abuwan ake kira yana ake kiran shi Aban ibn Sam'an. Shi kuma ya samo aqidar shi daga wanda ake kira Talut, shi kuma Talut din ya samo aqidarsa daga Labid ibn al-Asam da Yahudan nan na Madina da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam sigiri. Saboda kaga ashe salsala ce Yahudiya, isnad ne Yahudi. Zaka aqidar ta'til, aqidar sifo roshewa Allah sifofinsa da korewa Allah sifarsa, asalin ta kaga daga inda ta fito. Bayahude daga dan uwansa Bayahude, Bayahudan ma ba karamin Bayahude ba, Bayahudan da ya niyyar kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga wannan ai a cikin Yahudawa shine number 1 miyagun Yahudawa. Daga Talut zuwa Aban ibn Sam'an, shi kuma yayi wa shi Al-Ja'far ibn Dirham. Sannan zaman Al-Ja'far ibn Dirham a Harran, Harran da muke cewa Al-Harrani, Harran a wancan lokacin akwai sa'iba irin waɗanda suka bar suke bautar, waɗanda suke bautar taurari su ne sa'iba, sabi'a, afwan sabi'a. To wannan Harran kamar gari ne nasu, suna da yawa a gurin. To a gurin su kansu ya samu wasu abubuwa da ya ƙara a cikin wannan aqida din. Saboda kaga ashe aqida ce ne da ba ta samu asali da kyakkyawan makwanci ba. Shine ma da yake su banta kada zalika ila al-mu'tazila. Sannan wannan aqida ta rushe sifofin Allah daga wajen Ja'far ibn Safwan, sai kuma ta fada cikin mu'tazilawa, ta shiga cikin mu'tazilawa atba'i Amr ibn Ubayd, mabiya Amr ibn Ubayd. Amr ibn Ubayd ɗaya daga cikin masu ibada ne, ɗaya daga cikin masu ibada masu zuhudu na Basra, yana cikin almajiran Al-Hasan al-Basri da shi da wani mutum da ake kira Wasil ibn Afa. Waɗannan mutane guda biyu duk suna cikin almajiran Al-Hasan al-Basri, suna zuwa darasinsa, suna sauraron karatunsa. Kusa Al-Hasan al-Basri a wannan zamanin yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suke kamar jami'a ce, kowane fanni kake so ka samu za ka samu a wajensu. Don haka dukkan wata bukata da kake da ita ta ilimi, ta fanni, za ka same ta a gurin Al-Hasan al-Basri. Don haka za ka samu al-fuqaha, za ka samu al-muhaddithun, za ka samu al-mu'arrikhun, za ka samu al-zuhad, za ka samu al-lughawiyyuna, masu neman lugha, duk abinda kake so zaka samu a wajen Al-Hasan al-Basri saboda ka jami'a sun ce ta taharrak jami'a ce mai motsi mai tafiya da kama buwanta duk wani department akwai a cikin ilimin Al-Hasan al-Basri saka ana taruwa a wajen sannan gashi mai wa'azi ne kalmomin da suke fita daga bakin sa malamai sukan ce ka anna takhruju min mishkat an-nubuwa saboda dadin ta wani abin sai ka dauka hadisi shi yasa rauna da suka ji magana sai lokaci sai su ta hadisin manzo Allah ya jawo sai ce Hasan ya ruwaito daga manzo Allah ce kaza ko magana take saboda dadin ta laysa al-imanu bi tahalli wala bi tamanni walakin ma waqara fi al-qalbi wa saddaqahu al-amal kaga wannan magana Hasan al-Basri ce wasu daga cikin du'afa'u rauna da suka ji ta sai suka zance cewa maganar manzo Allah ce saboda haka sai suka kara manzo Allah a cikin isnadin amma malamai masu bin kokobi da diddigi da kalaila cewa sai suka gano ga yadda abin ya faru Al-Hasan al-Basri shine wannan maganar ba manzo sallallahu alaihi wasallam saboda dadin maganar sa wanda bai sani ba sai da cewa ai hadisi ne maija kamar yadda wasu jahilai da kaja larabci su ce sadaqa Allah al-azim ko waɗannan mutane guda biyu Wasil ibn Aba da Amr ibn Ubayd suna halartar majalisin kai lokaci yanzu suna halartar majalisin Al-Hasan al-Basri wata rana sai aka zo aka tambaye shi game da mutumin da yake fasiki ne wato ya aikata kabira me ya makomarsa mutum ne musulmi kuma sai ya aikata kabira ya shagiya ko ya sata ko ya zina yaya matsayinsa sai Al-Hasan al-Basri ya ce mu'minin fasik mu'mini ne amma fasiki wato wannan fasikancin ba zai raba shi da asalin imaninsa ba ya mai da shi kafiri yana nan da imaninsa asalin imaninsa yana nan amma kuma fasiki to ashe wannan ansa ba ta yi wa Wasil dadi ba sai ta ce ya za a ce mu'minin ne fasik ai ba za ta yi ba ya za a ce masa to yace fi manzilatin bainal manzilatayn shi ba mu'mini ba shi ba kafiri ba yana nan tsakatsakiya ba za a ce masa mu'mini ba kuma shi yace ba zai ce da shi kafiri ba kamar yadda su kawarij a gurin su kafiri za su ce masa kai tsaye ba wata kula amma shi yace a shi ba zai ce kafiri ba ne yana nan akan katanga shi bai jira nan ba bai jira can ba lokacin Al-Hasan al-Basri ya kokari ya bayyana da shi sai ya tsibiri kawai yake shi ita wannan shine ansar da ta dace ce to haka dai layira fa ce zai shiga wuta in ya shiga zai fito in ya ce zai fito kaga ya ita ko me akwai imani don ba wanda ba imani ba zai fito ba zai fito sai ce zai fito ba kaga sai ya hade da kawai a layira a nan duniya ya ki yadda ya shiga cikin su ya ce da mutumin nan kafiri a layira da ya tabbai to a layira in ya shiga wuta zai fito sai yaga in ya ce zai fito kuma ya walwale asalinsa ya walwale aqidar sai ce zai dawo ba wuta sai ya dawo ba wuta ka ce kafiri ne ka huta wai ya masa dan rangwame ne in ya ce kafiri ne kaga za a yi masa hukuncin kafire ne anan ba za a bashi aure ba ba za a aure in mace ce ba za a aure ta ba ba za a masa sallah ba in ya mutu ba za a binne shi a makabartar musulmi ba duk dai abin da babu tsakanin musulmi da kafiri duk ba za a yi ba to shi tunda bai ce kafiri bane kaga babu wani hukunce ya masa dan sauki sauki amma aka je lahira yace to sai in ya shiga wuta sai abin nan har abada kaga wannan saukin banza ne to tun daga wannan lokacin sai ya kokari ya ja Amr ibn Ubayd wannan da Ibn Taymiyyah yake magana akan sai ya ja shi ya rika masa barbarar wannan fikira din sai suka koma gefe guda sai suka yi tsaro majalisa suka yi wa majalisar malaminsu tawaye a lokacin Al-Hasan al-Basri yakan ce i'tazalana Wasil wato ya kaura ce mana to sai wannan suna na mu'tazila sai ya bi su suka kafa taka majalisar kaman masallaci nan ga shi ana karatu can kuma ne sai kama tashi idan an mutum ya zo ya yi wa Al-Hasan al-Basri tambaya ya bashi ansa sai su tare shi me ce maka in sun ji ya ci karo da abin sai su warware masa haka suka rikai to waɗannan su ne asalin aqidar mu'tazila wanda aqidar mu'tazila da man ana kira ta ne akan hankali hankali shine jagaba a cikin komai sai hankali abinda hankali ya yi da shi to shine daidai innati kuma ya saba wa hankali in alqur'ani ne to ayi tawilin sa a bankara shi da karfi har sai ya dawo ya dace da hankali amma shi hankali ba a bankaro shi ya dace da nassin ba to shine ba in da tafiya ce sun manta kala zalika sannan wannan aqidar sai ta tadra ila almu'tazila zuwa ga mu'tazila wa asba'i amr ibn ubayd madiya amr ibn ubayd amr ibn ubayd din yana da shi'anci kuma yana zagin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zahara qawluhum asna'a kama ta zama fi asna'i ina zo haka ne fi asna'i khilafati al-khalifa al-mutalaqqab ko haka yake ko al-mutalaqqab ko al-mutalaqqab al-mutalaqqab zaiyo al-mutalaqqab bil ma'mun magana ta fito fili ta shahara zamanin khalifancin ma'mun ɗaya daga cikin khalifofin daular banu al-abbas al-ma'mun yana ɗaya daga cikin khalifofin daular banu al-abbas to a lokacin sa mu'tazilawa sun yi ƙarfi kwarai-kwarai da gaske sun dan su ne malaman fada akwai wanda ake kira ahmad ibn abi du'ad shi ne jagoran tafiyar a cikin fada sai suka karantar da shi ma'mun wannan aqida ta shi hattamta hada a'immatul islam har ya rika jarrabar limaman musulmi saboda ka yarda cewa a kawo su sai sun yarda da cewa alquran makhluk alquran laysa kalam allah bal makhluk sai sun yarda alqurani ba magana allah bace halitta ce ta allah a lokacin an jarraba bayan allah da yawa in su amari da habbal kuwai ta kisa sa kisatul mihna irin su afan ibn muslim as-saffar malami imam ahmad din irin su ali ibn al-madini da sauran su ahmad ibn nasr yahya ibn ma'in da dai sauran malamai da dama waɗanda suka shiga wannan fitina a lokacin shi wannan sarki ya sa aka rika jarraba su duk da cewa kafin a kawo imam ahmad shi ya mutu bai halarci amma dan abin nan ɗansa al-abin nan al-mu'tasim billah shi ya ci gaba da wannan fitina din ya rasu mai abin da wanda ya gaji kujera da shi ma ya ci gaba al-wasiqu billah ahlu sunna ba su samu sararawa suka lumfasa sai a zamanin sarki al-mutawakkil billah a lokacin ne sunna ta yi ƙarfi kuma ta dawo ta ci gaba da jangara gaban tafiyar a lokacin imam ahlus sunna wal jama'a ya bayyana a fili shine imam ahmad ibn hanbal hattamta hala a'immatul islam wa da'u ila almuwafaqati lahum ala dhalika suka rika kiran limaman musulunci cewa sai sun yarda da su akan haka wanda kuma malamai sun yi tarjiya mai tsanani musamman imam ahmad ibn hanbal wanda a dalilin haka ne ma wannan aqida ta samu karaya wannan Ibn Taymiyyah ya koro maka tarihi ne dan ya nuna maka cewa wannan aqidar ta korewa Allah sifofin sa a ce Allah bai daidaita akan al-arshi ba a ce Allah ba ya da hannu ba ya da ido duk dai sifofin da Allah ya tabbatarwa da kansa al-Qur'ani a kore masa su yana so ya baka tarihi ga abin ya samu asali su waye jimajiman tafiya din waye manyan tafiya din dan kowa yana alfahari ne da asalin sa saboda ka waɗanda suke da wannan aqida su san su waye asalin su da za su yi alfahari da su sune waɗannan da Ibn Taymiyyah da yake faɗa Ibn Taymiyyah bai gama magana akan wannan ba don wannan sifa ta mahabba ta dauki wato masaha ne fa'in gaske a cikin littafin sa saboda haka nan gaba ma zai zo ya shiga sosai a cikin harkar sifa ta mahabba din nan ya kara bayanin ta daki wanda abubuwa ne na ilimi mai zurfi mai amfani kwarai da gaske wanda da dama mutane ba karanta shi suke yi ba san shi ba da fatan Allah madaukakin sarki ya samu dace ya bamu gundakatar abinda muka yi fada daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam ya jami'a bismillahir rahmanir rahim anan wani yana tambaya yake cewa sasin da ya wuce mun ji kana bayanin gafarar da Allah ya yi wa sahabbai waɗanda suka yi hijira daga garuruwansu zuwa Madina da kuma sahabban sacan garin Madina to ire-iren sahabbansa waɗanda ba su yi hijira ba ina za a yi musu wuri cikin gafarar da Allah ya ambata sai ya ce irin su Muawiya Abu Sufyan Ikrima ibn Abi Jahl da dai sauransu to kaga wannan tambayar idan mai ita yana da aqidar shi'a ne kaga ya fara batsowa kusa dan abin da ya rage kadan ne
ko
ai da ana ta rigima nema akan har su ɗan hijira har su masu hijira har su al-ansar din su Abubakar da Umar da Uthman da su Aisha ummul mu'minin duk an hada su an bige ba a yarda da su ba an zage su an kafirta su Allah an ce su to kar ki nan waɗannan ayoyi yanzu an sallama cewa su Allah ya musu gafara yanzu magana su auya ce tare da to kaga abin yayi kyau kwarai su din ba insha Allah zaka bayyanci waɗanda suka ji karatun duka sun san ayoyin da kuka ja wasu sun faɗi muhajiru wal ansar wasu kuma basu ƙayyade ba waɗanda suka zauna tare da manzon Allah gaba ɗaya suka faɗa don haka idan akwai inda aka ce muhajiru wal ansar akwai kuma inda ba a kawo ƙaidin muhajiru wal ansar ba an gane ko kamar lakinin rasul wallazina amanu ma'ahu jahadu fi sabilillahi bi abwalihim wa anfusihim ulaika lahumul khairatu واولئك هم المفلحون اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم كغباب مهاجرون الانصار غبابكم كو اكوي ايه cikin surah محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار اكوي مهاجرون الانصار ني دوكا سي شيغا ذاك با دوكا ايه دي سكا شي مهاجرون بسنن غارا ده مكه لا نبيو معاويه katibul wahyi ne ma daga cikin kuttabul wahyi a ina ya karbu ta wahyi ba madina ba cewa bai hijira ba wannan ai magana ce kawai yayi hijira har shi kansa Ikrima din ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce hijira kai ya je ya samu ba wai sai ya dade tare da manzon Allah ba sannan ya zama muhajir in dai ya bar garin sai ko ba can to shikenan kuma sannan bayan fatihi manzon Allah ya ce Allah hijrata ba'da al-fatih wanda an san Abu Sufyan ya musulunta bayan fati to wace kuma hijira kake neman shi da yayi kaga shi hijira ba ta zama wajibi akan sa ba bare ka neme shi da yayi hijira don lokacin an soke kuma hijira walakin jihadun waliyya wa idza stumfirtum fanfiru to haka Abu Sufyan kuma ya ci gaba da zama tare da khalifofin manzon Allah yana jihadi saboda haka kaga ya shiga cikin sauran ayoyi da suka yi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yabo mai kyau baka idan waɗannan ne suka rage matsalar ka to alhamdulillah bil munasaba akwai wannan city da akai magana na tambayoyi 70 wanda dan uwa da Mansur Ibrahim Sokoto yayi shi da jimawa a kadin sannan talibai da suke karatu a Jami'ar Islamiyyah ta Madina suka sake dauka suka sake tace shi wanda suka karanta shi a cikin CD da kuma kadin da ake sayarwa audio yana da kyau duk ƙaro suna yi wannan tambayoyi domin tambayoyi da ba su da ansa tambayoyi ne a tsila ne muhrija tambayoyi ne da za su faɗa shi a cikin matsatsi da damuwa su kai shi bango don ba za su ansu ba sai dai ya yi ta bambami ya yi ta faɗa amma ba za a ansa su ba akwai wanda ya yi ƙoƙarin wai zai ansa su to amma in ka ji katar ɗin nashi har ƙarshe ba ansa ko ɗaya domin ka zo kana ta faɗa ai da sai ka ci tambaya ta farko da kace kaza kaza ga ansar ta tambaya ta biyu ga to kaga ansar ka ansa amma ka kama kai ta irkaniya kana zo zuwa gangaru kaga ba ansa saboda kai yana da kyau ku ji wannan CD ku haddace shi duk wani dan ci a ku je masa tambaya bi ku kawai a ci ku ga ya zai shin ya halatta mace ta shiga da mahaifinta alhali shi mahaifin ba musulmi bane ita kuma ɗayar tashi musulma ce to wanda ba musulmi ba kamar misali kiristoci ba ma sayin ba ma ayin gado ai su wasiya suke yi ko will ce kawai yake rubutawa ko ba haka ba su ba ma abin nan gado dama ba maganar gado ko shi ya ci kotu wannan hadisi ne la yarisul muslimul kafir wal kafir muslim hadithi ne mustafa kale amma in yayi wasiya fa ya rubuta ya ce na bawa kaza kai wannan ba gado ba wannan wasiya ce saboda ka in ta karba ta babu wasiya ta sauki amma ba ta babu gado ba saboda ana samun matsala musamman yan uwanmu yan kudu da suke shiga musulunci sai ga wani matashi ya shiga musulunci ubansa kasurgumi mai kudi babban mai kudi wanda kudin da nashi ba zai amfani musulmi da yawa. To ko dai ka cewa dan nan nashi kaka karbi komai ka zauna ka zo mu musulmi muna ciyar da kai wanda mu mun kare yadda a junan mu ma ya miki bare wani ba ko yazo ka ciyar da shi ana ga yadda ake samu masallaci ba da kai ake ciyar da shi bare ko kuma ya zama da akwai ta inda zai karbi wannan dukiyar ta amfane shi ko ta amfanar da addininsa. To kaga anan babu maganar gado kamar yadda Nasi ya ce, to amma bai kore karɓar kuɗin kafiri ba ta hanyar wasiya. Ai ai musulunci ya yi daga kyautar kafiri, kafiri na iya maka kyauta ka karɓa. Al-Muqawqis ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta ya karɓa, to da kafiri na iya maka kyauta ka karɓa ba laifi ba ne, a musulunci ba laifi ba ne don ka karɓi kyautarsa. Ba ka in ya ɗauka ta sigar kyauta ko ya rubuta ce in ya mutu a baka kyauta a baka wasiya ce wannan ba gado ba, kamar yadda ka san ita wasiya ba lallai sai akwai gado tsakanin mutum. In akwai gado ma tsakanin mutum da mutum ba a masa wasiya, la wasiyata li warithi, haka ne ko? Amma ba haka ba wani sai ya ci musulunta, in ya san in ya musulunta ba za a ci gadon ba sai ya zauna a kafircin, kaga wannan babban illa ce. Ya alatta ahlus sunna ya auri wanda ba ahlus sunna ba, wato mai bin sauran ɗariƙu. To a nan zai yiwu ahlus sunna na miji ya auri wacce ba ahlus sunna ba mace. To galibi mata su inda mazajensu suka yi nan suke nufa, wannan shi ne galibi. Akan samu masu taurarewa cikin mata ɗin, mijinta yana shi'a ko yana ɗariƙa ita ta yi sunna, akan samu wannan. Amma galibi inda maza suka yi nan matansu suke bin su. Kaga akwai hadari a ce ɗan ahlus sunna ta auri ɗan bid'a, domin zai fizge ta zuwa ga bid'a, kuma ƴaƴanta duk ya yi can da su sai waɗanda Allah ya nufa da shari'a kuma suka balle daga baya. Amma idan shi ne zai auro wacce ba gidan abin nan ba, to kaga zai kara wa ahlus sunna dandazo ne, zai kara musu yawa ne. Saboda har idan a gidan shehunan za a baka ka je ka auro ba. Ba shakka addini wani abu ne na farko da ake dubawa yayin da za a yi aure. Allah yana cewa wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabat, haka shi ma namiji, haka ita ma mace, in za ka yi aure namiji farko abin da ya kamata ta duba kenan. Wala abdun mu'minun khairun min mushrik walau a'jabakum wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Saboda haka kaga ashe addini shi ne na farko, kamar yadda manzo ce farfar da zata addini ta riga ke da ita ce sifa ta farko da ake bukata. Sifa ta biyu mace ta zama mai tausan hali wacce zata tausaya wa ƴaƴanta, ta kula da su, sannan kuma ta tausaya wa mijinta, ba za ta dora masa bukatun da suka fi karfin sa ba, kuma za ta rika masa almubazzaranci da abin da yake da shi ba. Khairu nisa'il arabi rakibna al-ibil صالحون نساء قريش أحناهن للولد وأراهن للزوج في ذات اليد. هكذا من صلى الله عليه وسلم يجي ما في الخير ما تاد سكهو راقما كما تلا رباوة سنة صالحان شكينسو سنزم ما ستوسى ساوى ما ستوسى يوى غيائة ما سكو لاقما دا تتلن كايم مجي طورك أنا سنو النغة شكين صفة تما شند لا أورا أنا سنو ما شتزما tana da kyan da idan ka kalle ta za ka yi farin ciki, kada ya zama na larura ce kawai ta sa ka aure ta dan ka buga baka samu ba. Alal larura ce ga wannan, ba za ka yi mata adalci ba. Ana san annati idza nazarta ilaiha sarrata, in ka kalle ta sai ta faranta maka rai. Wa idza amarta ata'atka wa idza ghibta hafizatka fi malika wa ahli wa nafsiha. Idan ka kalle ta faranta maka rai, idan ka umarce ta sai maka da'a, idan baka nan kuma ta kiyaye kanta ta kiyaye dukiyarka. Allah ya ce fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafiza Allah, haka mata salihai suke masu da'a ga Allah, masu kuma kiyaye gaibi. Gaibi anan shine kiyaye mutuncinta da dukiyar mijinta lokacin da baya. Wannan duk sihofi ne na mace kwarai da ya kamata a ce mutum ya nema ya samu. Sai sun kafa albar'atu da arba'in, لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فالفر بذات الدين تربت يده إذا دعوت أن ننسبه فيهم قلت إذا بعد إذا تصاموه كذا من باب أولى خير على خير نور على نور تصاموه ما شيء من كدي من أسلي من كو من الدين أبدا نويا لتها دعوت أن ننسبه فما ذاك ساموه ذاك ساموه كما إن منظور صلى الله عليه وسلم يسامو خديجة to da shi kenan ka gama murewa to wannan wadannan hudun ba laifi bane ba dubar ma haduwar su tafi dan wasu malaman sura karanta hadisin sai su kalluna kamar ma illa ce ka aure bace saboda tana da kudi ko illa ce ka aure bace saboda tana da kyau wasu sai su ka sai su dauko hadisin akan haka sai kawai ka aure ta dan ajinin ta hadisin ba haka ya nuna ba ya bada labarin cewa wadannan abubuwa su mutane ke dubawa idan zaka samu duka din shikenan in ba zaka samu dukan ba to ka fifita addini shi ne abin da hadisin ya nuna ka fifita addini yayin da zaka yi auren to haka ne ita ma mace abinda kake so ka samu dangane da mace ita ma mace ya kamata ta duba wannan ta duba addini ta duba cewa kai ba mai fada bane me yawan dukan mata da kutufo kullun a gidanka ba haka ke ba sannan kuma kana da dan abun hannunka da zaka iya rike ta kana da sana'a ba zauna kake baka nan ana baka kun ga hadisin Fatima bint Qais lokacin da tazo ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa khatabaha Muawiya wa Abu Jahm tana neman shawara Annabi cewa wadannan mutanen biyu sun neme ta da aure Muawiya wa Abu Jahm me yake gani Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma Muawiya fa su'uluku la malana Muawiya karkafe ba komai karfi wannan shine suluk suluk a larabci shine wanda ba ya da baya maganin ko kuma bai tsaye da zai samu shine suluk dai dai fashi zai ko ya bige wani suluk ya dala fakir ne sa ba kusa ba dan shi fakir ta yana da hanyar buga bugar sa amma dai ba ta idan sa shine fakiri ko miskini amma shi suluk bai mata ina zai dawo ce ba suluk ko لا مال له واما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه او تروي فضراب للنساء شيكو ابو جهم كل سدس سمتك هذا دوكا لي كل دوكا لي سيتي ليت انكه اسامه كما دي سي كاما تا ولما وند شي بي ما دي يا شيغا cikin malima ba cikin aure usama tana ga usama dan kamar asalin sa bawa asalin sa bawa na Usama ibn Zaid ibn Haritha to amma maza Allah yake ga abin da ya ba ta shawara sai ta bi da ce da na aure shi sai naga alkhairi mai yawa a rayuwar mu to kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna mata ta aure mutumin da yana da abin hannunsa ma'ana wanda zai rike ta sannan kuma ta aure wanda ba zai kausata mata mu'amala an gane ko ashe ita ma mace akwai abin da ya kamata dan wallahi wace in muka tashi bayani sai mu ta fadar abinda shi namiji zai duba amma ita mace ba za mu ga mata abinda ya kamata ta duba ba to ita ma din wancan hadisi tun kawar shi ma yun kawar rajulu to shi wannan dalibin jami'a ne a takaice dai addu'a yake ne ba ya ce in ya karanta in yayi karatu yana fahimta amma aka je jarabawa sai ya rikice dai ya rudi sai kuma ya fito sai an so shi su dawo saboda haka yana nufin a taimaka masa da addu'a kai ta addu'a kai ta addu'a Allah ya yi masa rudewa wannan kuma take cewa ita budurwa ce ta gama sakandare kuma ta samu mijin aure amma babanta ya ce shi ba zai yi mata aure ba sai dai ta wuce makarantar gaba gaba da sakandare sai ta gama wato sai ta yi gaba da sakandare advanced level da ƙarshe ma ya kori wanda yake neman ta da auren to ita kuma take tambaya anan wai cin ta yi masa biyayya ta ki masa biyayya ta ki zuwa makarantar da yace ko kuwa domin tana tsoron gurbacewar tarbiya tarbiyar ta idan ta wuce wannan makarantar ba tare da aure ba babu shakka addinin mutum shine gaba da komai shi uba bai kamata ya yasa wannan karfa ba ya hana ta aure tare da tana son aure in ta je gaba da sakandare me za ta kina na masa mai za ta tsina aiki za ta kai tana kawo masa kudin yana karɓa ko kuma ne ya kula cewa sharaf mutuncin yarsa shine gaba da komai matukar dai yarsa ta samu abinda za ta iya rayuwa da shi, ba za ta shiga guri a ce mata ba kauya ba, kuma tana son aure, kuma ta samu miji wanda ya dace da ta aura, cikin sai kai wa yarka aure shi miji, in ya gari sai barta ta tafi karatu, sai barta ta je ta kare ta ci gaba, in kuma yana ga abinda ta samu ya ishe ta shikenan. Dan haka wasu iyaye suna shiga haƙƙin ƴaƴansu wanda kuma ba su da wannan hurumin, musamman idan ya zan shiga haƙƙin nasu zai jawo musu lalacewa da tsakarwa, musamman dai an san yadda jami'o'inmu suke da yadda makarantunmu na gaba da sukanci da suka zama. To in ya zan ita kanta tana yi wa kanta wannan tsoron, kaga bai kamata a ce ka tsakiyarka ba a cikin irin wannan yanayi, gara ka ce za ka yi mata auren in ya so ka shakanta a wajen cewa ta je ta yi karatu, wannan ya fi sauƙi akan gaba ɗaya ka hana ta auren saboda kawai ta tafi ta karanta English ko ta karanta mass communication. Wannan babu shakka tutarwa ne, kuma Allah sai ya tambayi uban da ya yi haka, kuma idan yarinya ta san cewa za ta shiga hadari tana da yakinin haka, to ba za ta yi wa ubanta biyayya akan fadawa cikin hadari ba. Akwai abin ba mai ita ma za ta yi karatu na to, ya za a yi a yi karatu da tirsasawa, ka kaddara ka tirsasa ta ta tafi sai dai ta faduwa kana tara kudinka a banza, ka biya ta fada, ka biya ta fada karshe a kore ta, ya za ka yi da ita, za ka yanka ta. Wannan kuma yana tambaya ne akan hadisin da ya ce wani mutum ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ya ba ma wani ɗansa kyauta, annabi ya shaida, annabi ya tambaye shi ka ba wa duk ƴaƴanka ne, ya ce a annabi ya ce ni ba na shaida akan zalunci, ya ingancin hadisi ne ingantacce, hadisi ne ingantacce, in za ka yi kyauta to ka daidaita ƴaƴanka wajen kowa ka yi masa kyauta, kada ka zaɓo su ka yi musu kyauta wasu ka hana su, ba laifi dan ka ba mu wani sama da yadda ka ba mu wani, gwargwadon buƙatar wannan da kai masa ƙari din, wanda yaro ne secondary abin da primary yake zuwa ga ta gashi ga gida ga gida sai ka taya masa keke, wancan kuma secondary yake zuwa yana buƙatar tazara sai ka taya masa babur, kaga an samu tazara wajen kyauta, amma kowanne ka masa abin da ya dace, wannan ba sai ka yi masa kayan ɗaki, wannan kuma ɗanka ne ka bashi jari, ba lalle kuɗin da ka bada akai kayan ɗaki su zama daidai da kuɗin da za ka bada a jari ba, wannan duk kowanne ka yi masa bakin gwargwado, amma yanzu kana taimaka wasu kamar yadda wasu da dama sai dai su ta kyautata wa maza amma ba su kyautata wa ƴaƴansu mata ba, wannan shi ma zalunci ne, annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa baya shaida akan zalunci, irin wannan zaluncin ake nufi. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.